إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka yawa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan hami a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya. Idan ba manta ba, satin da ya wuce ko kuma tun ma sati biyu kenan yau ko, muna cikin aya ta 62 cikin sura mai albarka suratul baqara. Yau za mu karisa abinda muka tsaya akai wancan satin, daga nan sai mu shiga kan aya ainihin ta 63, amma Allah ma zai sace karanta wannan aya ta 62 dan mu ci gaba. Kafin nan akwai tambaya guda daya, wani na tambaya dangane da abinda ya shafi idda na macen da aka sike ta kuma tana shayarwa. Na ji ya min tambayar ne ta waya, da na san ɗalibin wannan majalisin ne, sai ɗazu da yamma na maga tambayar, amma tun jiya tura min da ita da daddare. To, dangane da abin da shafi idda, mata sun kasu kamar haka, ko kuma idda ya kasu kashi biyu a takaice kenan. Akwai iddatu at-talaq, akwai iddatu wafa, akwai idda na macen da aka sake ta, akwai idda na su idda. Illa iyaka wannan idda na mace wacce aka sake, wannan idda na wacce mijinta ya mutu, ita shi muke cewa takaba. Wasu suna daukan takaba kwana 40, a takaba wata hudu ne da kwana 10, da 40 din da ake a taro ai sadaka, da sauran wata uku gaba ɗaya cikin hukuncin ainihin idda suke. Ina fata an gane. To, dangane da macen da mijinta ya rasu, iddanta shine wata hudu da kwana 10, babu sabani da nassin Qur'ani. An fahimci wannan abin da kyau. Abu na biyu, idan kuma mijin ya rasu tana da ciki, iddanta shine sai ta haihu. Idan mijin ya rasu da safe, ta haihu da yamma, shikenan ta gama iddanta. Kun fahimci wannan abin da kyau, ta gama takaba kenan. Ya halatta gobe a daura mata wani aure, amma za a ce ta kashe mijin, ko ba haka ba? Yau na dai faɗa ne a babin hukunci ya halatta, ba wai dan nace ai hakan ba. Kun fahimci wannan abin da kyau. Abu na biyu, sai macen da sakin ta aka yi. To, macen da aka sake ta, ita kuma iddanta shine abu na farko ya zanto an sake ta tana da ciki. To, ita ma kaman wacce mijinta ya mutu ne, iddanta shine sai ta haihu, shi ma da nassin Qur'ani. Banta tana yarinya karama, dama bata fara al'ada ba. Wannan ita kuma iddanta shine wata uku, shi ma da nassin Qur'ani. Kun fahimci wannan abin da kyau? Ba na kawo ayoyin ne, amma kowanne Qur'ani kai tsaye ya tabbatar da shi. Waccan wa ulatul ahmali ajluhunna an yudana hamlahunna, duk matar da aka ainihin iddan mai ciki kawai shine ta sauke abin da ke cikin ta, shine ta haihu. To, sai Allah ce wallahi ya islamin al-mahidi fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidin. Idan kuma mace ya zanto an sake ta ne ba ta al'ada, ko kuma bata fara al'ada ba, kamar yadda wasu malamai suka fassara, shine wata uku, 3 ashhurin. To, wannan kenan. To, ko kuma an sake ta tana shayarwa. To, idan tana shayarwa, wasu mata suna shayarwa ba su al'ada, sai sun yaye yaro. Cikin hukunci wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna 3 qurun, waɗanda aka sake su iddan su shine in ma ka ce tsarki uku, ko kuma ka ce jini uku, bisa sabanin malaman mazhaba. Magana ku an gane wannan abun ba. A takaice dai, hukunci shine har sai ta yi al'ada. To, idan kuma ya zanto akwai matan da suke al'ada a wata uku sau ɗaya, wata shida, wata shekara, ana samun su ƴan kaɗan a cikin mata, hukuncin ta yana nan. In shekara sau ɗaya take al'ada, sai ta yi shekara uku. Ina fata an gane. Wannan shine zance mafi inganci wurin malamai. An gane ko? Har sai ta yi wannan abinda Allah faɗa, 3 qurun din nan. Ina fata an gane. In a wata sau biyu take wata ɗaya da rabi ta gama iddifen da yanda kawai mace take amma dai hukuncin mai shayarwa baya canjawa daga hukuncin salasul furu'i din nan har sai ta yi al'ada in ba ta jini lokacin da take shayarwa haka za ta jira har sai lokacin da ainihin ta yaye yaro wallahu ta'ala a'la wa a'lam ina fata an gane to wani zai tambaya cewa to idan misali waɗanda suka yi li'ani fa ko san li'ani ko li'ani shi na samu zargi tsakanin mace da miji har ilimi a samu ciki ya shiga shi ya ce ba nashi ba ne ita ta ce nashi ne kowa bai da shaida shi da su zo su yi sinuwa kamar yadda ya zo cikin suratul nur ayoyi biyar daga shida zuwa goma suratul nur to a nan idan suka yi li'anin nan fa auren kawai shi kenan ya mutu kuma babu komai shi har abada ba aure tsakanin su idan wannan shiga tsakanin ku da mace ko karamu har abada babu aure tsakanin ku to su ma hukuncin su yana nan baya cikin sauran mata ne wanda sun yi al'ada ibnu qudama cikin al-muhuni yace duk macen da aka sake ta ko aka bata auren da li'ani ko da wani abu yana nan cewon sai ta yi wannan jini uku a bisa ra'ayin waɗansu daga cikin malamai ko sarki uku ina fata an fahimci zancen wallahu ta'ala ala wa alam wannan shine darasin mu na 16 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mai Allah ya ce innal ladina amanu
innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
بيجي سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا للي وأننس كإيماني wallazina hadu da wadannan da suka addinin yahudanci wannan sara da wadannan suka addinin nasaranci wasabiina da wadannan suka addinin sabianci so ake cewa sabiawa da hausa haka malaman mu na gargajiya suke fassarawa wasabiina da sabiawa kawai sai a wuce so wane ne kai ma baka sani ba ba bayani ba tambaya kuma an gane ko to kun dai ji so wane ne sabiawa satin da ya wuce ko to anan sai malamai suka ce idan ka dauki suratul baqara da kawo lissafin waɗannan addinan guda hudu ta fara da allazina aminu masu imani sanan da yahudawa sai aka kawo nasara kafin sabi'awa amma suratul al-ma'ida da suratul hajji al-lissafin su sai sha bamban da na baqara da aka ce allazina aminu wal ladina hadu sai aka ce wasabiuna a suratul al-ma'ida sannan wannan sara da biyu sanacin suratul hajji da aka kawo allazina amanu allazina hadu sai aka ce wasabiina wal majusa an gane ko to sai malami suka ce wa wannan sara wal majusa to anan bakara ta fara gabatar da nasara kafin majusawa amma a ma'ida da hajji an fara kawo sabi'awa kafin nasara kun gane wannan magana to sai malami suka ce saboda me wasu malami suka ce suratu al-baqara ta kawo allazina amanu ta kawo yahudawa da nasara ta kalli girman addinan ne ina fata an gane sannan ta kawo sabi'awa amma su ko suratu al-ma'ida da al-hajj sun kalli ainihin jimawan addinan ne addinin sabi'anci ya fi addinin nasaranci jimawa to da an fara shi kafin a fi annabi isa ina fata an gane to shi yasa aita ta kalli tarihin addinan yahudanci ya fi sabi'anci jimawa sai aka kawo sabi'anci kafin nasaranci amma su ko suratul ma'ida da ainihin a suratul baqara sai ta kalli girman addinan da kuma kowanne yana da littafi daga sama qur'ani at-taura injila sai aka kawo sabi'awa dan su ba su da littafi ina fata ku fahimci wannan abin da kyau to bayan mun fassara wannan ayan Allah sai ya ce duka waɗannan man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe a cikin waɗannan addinan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun suna da ladan su a ajiye Allah ya taskance musu shi ranar gobe kiyama ba za su yi bakin ciki ba a nan gidan duniya ba za su yi bakin ciki ba a lokacin mutuwa haka nan ba za su ba su da tsoro lokacin mutuwa ba za su bakin ciki bara nan gobe kiyama. To sai malamai suka ce kamar da na faɗa sacin da ya wuce Allah ya kasa duniya ne gaba da gida uku in ma ka zama mumini ko ka zama kafiri ko ka zama munafiki babu da uku. Sannan matakan imanin ma kala-kala ne, mun faɗa annabawa musulmai ne haka ne ko baka ba, da sahabbai da tabi'ai atma'u tabi'ina da auliya'u da as-siddiqun da ash-shuhada kowa musulmi ne amma kowa aji aji ne. Ina fata an gane. To sannan haka kafirai su ma aji aji ne, akwai yahudawa akwai nasara akwai maguzawa, maguzawa ma kala-kala ne, akwai yan budda akwai yan hindu akwai yan sikh, wasan addinin sikh a indiya suka fi yawa da wasu kasashe. To duk waɗannan hukuncinsu shine hukuncin kafirci. Sannan sai munafukai su ba mataki mataki ne, akwai munafincin da kafirci ne, akwai munafincin da baya fidda mutum a musulunci amma yana iya kai mutum zuwa ga wuta ya zauna daidai gwargwadon yawan zunuban shi Allah ya kiyaye. To sai muka kawo maganganun cewa hadisi da aka kawo wanda annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam cewa babu wani wanda zai ji labari na ba yahude ne ko ba nasari ba yi imani da ni ba sai ya mutu yana ainihin dan wuta zai kasance min ashabin nar. To kafin wannan sai malamai suka ce duk mutumin da baya musulunci mai hukunci shi ba yahude ne ko ba nasari ne, waɗannan su ake ta ahlul kitab yahudawa da nasara ko kuma mushriki ne ba majusi, suka ce waɗannan dukkan su kafirai ne. Ibnu Taymiyyah Allah mishi rahama yake cewa ya tabbata mun karanta sacin da ya wuce bil kitabi was sunnati wal ijma'i, a qur'ani da hadisi da ijma'in malamai tun daga sahabbai har zuwa lokacin da yake magana duk wanda misalan annabi ya riske shi sannan bai imani da manzon Allah ba alaihi salatu wassalam fa huwa kafir, to wannan kafiri ne. La yaqbalu minhu al-i'tizar, ba za a karba mishi wani hanzari ba, bai da wani excuse. To sannan mun kawo maganan ɗaya daga cikin malamin Sharafuddin Abu Najah, shi kuma yake cewa da ya zo a cikin al-iqna sai ya ce daga cikin dalilai da muke kafurta mutum sai ya ce man lam yakfur man dana min ghairi al-islam, duk wanda bai kafurta wanda yake wani addinin da ba musulunci ba, sai ya ce kan nasara wal yahudi, kaman ahlul kitab ba nasara ne ko ba yahudi, ka ce wannan ba kafiri ba ne ba kana kokarin ba shi uzuri, yace to kai ma aqidanmu muna iya kafarta ka. To sai sake yake cewa daga cikin maganan da yayi yace au shakka fi kufrihim, ko ma kace kokonto an yi kafirai ne ko ba kafirai ba, to wannan kokonton kan shi kafirci ne, da shi addinin musulunci babu kokonto a cikin shi. Kisa duk wanda ya ce muna larume a cikin duhu wallahi zai fita musulunci, in dai kai larume kake to ka nemi wani addini, shi musulunci ba larume, in ma kai musulunci tsantsa ko ka je kai larume a wani, kaga musulmi ya ce ai mu da su duk larume muke a ramar kai ka da larume kake, ai wannan kafirci ne, ai shi yaqini ne musulunci ba a yi shi da kokonto. Allah gaskiya ne, da ka ce muna ɗan shakka muna larume cikin duhu to za ka fita musulunci. To sai sake ya ce duk wanda yake kan irin wannan aqida aw sahaha madhabahu, ko yi kokarin gyara dariƙan da suke kai, fa huwa kafirun li'annahu makdhubun liqawlihi ta'ala, ya kafurta saboda ya ƙaryata faɗin Allah madaukaki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan.
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Yace duk wanda ya nemi addinin da ba musulunci ba falan yuqbala min, to ba za a karba mishi ba, sannan huwa fil akhirati min al khasirin, ranan gobe kiyama kuma zai tashi daga cikin hasararru, Allah ya kiyaye. To al-qadi iyad rahmatullahi alayhi mai littafin ash-shifa, shake ta ash-shifa da Hausa amma dalalatu ash-shifa bil kasra, a cikin littafin ash-shifa ya kawo magana mai ban kai. Al-qadi iyad kusan kowa na karanta littafin ash-shifa, da ƴan tijjaniya da ƴan kadiriya da ƴan izala da ƴan salafiya da ƴan ba ruwan mu kusa ko ƴan ba ruwan mu akwai ƴan muhammadiya duka kowa ya yarda da wannan littafin ina ga sama da shekara 60 ko 70 a ce karanta da shi a kasan nan misali a gidan kadiriya nake nufi gidan man nasir kabar Allah mishi rahama to wani har yau kuma ƴaƴan shi na karantarwa Aminu Daura yana karantar da shi ko ya gama ne ba ban sani ba Professor Masul Sokoto yana karantar da shi Professor Makan yana karantarwa kaga kowa ya shiga ina fata an gane Musa Al-Qasimi kaga dan Najeriya ne yana karantar da littafi Professor Makari Habibullah dan Tijjaniya ne yana karantarwa ga Professor Masul Sokoto kaga an kowa ya shiga ciki to shi yasa zan kawo littafi idan Najeriya kake a Najeriya ko tijjaniya ko kai dan salafiya ne ko dan izala ne to kowa ya yarda da littafin to ga abin da yake cewa saboda akwai daga cikin ƴan boko mu imma suna jinginuwa da kadiriya ko da tijjaniya ko ƴan gayan ƴan gayu daga cikin ahlus sunna su ba sa so a ce wai ahlul kitabi kafirai ne ina fata an gane su suna shakkan wannan magana to qala al-qadhi iyad Allah mishi rahama yake cewa walihadha saboda wannan dalilan ya kawo dalilai a baya sai ce nakfuru muke kafurta man dana bi ghairi millati al-islam duk wanda yake wani addini ba addini musulunci ba min al-milali daga cikin wadansu milal wadansu addini wadansu hanyoyi yace aw tawaqqafa fihim ko ya tawaqqufi shi dai ba zai kafurta su ba kuma shi ba zai ce su musulmai ba ne tawaqqufi kenan ni da ban sani ba ba wani ka sa ku irin wadannan sai ce ausa au shakka ko kuma yake kokonto dan gane da kafircin duk wanda addinin da ba musulunci ba au sahaha madhhabahum ko ya inganta madhhaban su yace wa in abhara ma zalika alislam ko da ya bayyana musulunci a zahiri amma yana da wannan aqidan cewa su ba kafire bane mai ce to mu aqidan mu muna kafurta shi inji al-qadi iyad rahmatullahi alayhi kun fahimci wannan abin da kyau to waɗannan kaɗan ne daga cikin dalilai da zan tsaya a kai wajen cewar duk addinin da ba musulunci ba kafirci ne ina fata an gane amma hukuncin yakan sha bamban daga wannan zuwa wannan hukuncin ahlul kitabi a maguzawa ina fata an gane wannan yana nan ba a canja shi ba amma kafire ne ko ba kafire ba eh kafire ne shikenan amma a mu'amala da zamantakewa kira su da sunan da suke son ji ina fata an gane ce ne abokan zaman mu shikenan an zauna lafiya ba laifi bane ka ci abokan zaman mu ina fata an gane ko abokan zaman kasa daya ko kuma kiristoci wannan sunan shi suka fi so babu laifi a fada kun gano wannan abin da kyau da musulunci kullum maslaha yake dubawa an gano wannan abin da kyau amma ka zo makaranta nan dole a bayani fillafillah dake ni ina fata an gane Allah ya sa mu dace to sai malami suka tattauna dangane da ina wanda kuma sakon musulunci bai je mishi ba shi ba yahude bane ba shi ba nasare bane ba shi dai gashi nan bai taba jin sakon musulunci ba menene matsayin wannan yace waqtilifa ahlul ilmi malamai ma abota ilimi sun kare juna ilimi fi man lam tablughu ad-da'wa wanda da'awa bai je mishi ba wa mata ala zalik kuma ya mutu a haka me matsayin shi wa kadhalika atfalul mushrikin haka ne ƴaƴan mushrikai da suka mutu basu balaga ba ina fata an gane su ba su ma balaga ba to waɗannan menene matsayin su yace ala qawalin sun yi maganganu da yawa dakaraha ibnu qayyim al-jawziyya ibnu qayyim ya kawo maganganu har guda 8 a cikin tariqul hijratayn littafi ne ga abin da yake cewa ahaduhuma na farko al-waqfu wanda suka ce mu kan ba mu sani ba mun yi tawakkuli ba mu san menene matsayin su ba a wurin Allah wasani na biyu annahu fi nar dan zafi kenan suka ce yan wuta ne asa ku ɗan zafi dan haka tuqatihi suka ce ɗan wuta ne wasalis magana na uku annahu fil jannati wata sahilu ne kenan
masu garaba sa su ko suka ce ɗan aljanna ne sai ce wa rabi na hudu annahu fi manzilatin bainal manzilatayn suna tsakanin wuta da aljanna ba sa wuta ba sa aljanna ranar gobe kiyama suna araf kenan ko wa bainahuma hijabun wal khamis nabiyar annahum tahta mashi'atillahi ta'ala suka ce wallahu a'lam Allah ne ya sani shine maganar malamai na biyar wa sadis malamai na bakwai suka ce annahum khuddamu ahlil jannati za su shiga aljanna amma su fa masu wa yan aljanna aiki ne suna aljanna sune security masu bude gate da direbobi aljanna bima'ana su dai ma'aikata yan aljanna ne amma dai sun shiga ko wasabin yace abu na bakwai anna hukumahum hukum aba'ihim fi dunya wal akhirah hukuncin wadannan yaran da suka mutu kafin su malaka hukuncin iyayen su ne wasabin na takwas wanda kuma shi fi karfin dalili duk wadannan guda bakwai din ba wanda yake da aya ko hadisi akai ijtihadi ne amma na takwas da zan karanta su suke da hujjoji wasabin Allah ma shi bai san kowane addini ba har kawai ke rayuwar shi shi baya kafirci baya musulunci shi bai san komai ba ko ba wanda zai tallata mishi musulunci bai ma ji labarin musulunci ba har ya mutu yace to irin waɗannan bi annahu yuqad lahu yawm alqiyama narun za a hura wutar ranar gobe kiyama sai a ce su je su shiga duk wanda ya da'a ya kama hanya ya shiga dan aljanna ne ba za ta kona shi ba za a ce fito kai aljanna wanda yace kai ni bazan shiga ba to wannan ko a duniya bazai imani babu azaba akan shi wa haka zaka ma qala ta'ala umma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ubangiji saboda adalcin shi yace ba za mu azabtar da bayi ba sai mu aika musu dan aika sai mu aika musu da manzo to su babu manzon da yazo musu babu dan aikan da yazo musu haka suka koma ga Allah wadannan Allah bazai azabtar da su bara da gobe kiyama hukuncin su shine hukuncin da aka tambaye shi sai ci haka da hukumu hukum ahlil fatra yace wannan hukuncin su hukuncin wadanda manzo bai zo musu bane ba wadanda suka rayu bayan wani annabi ya shude kafin a turo wani annabi su ake ce musu ashabul fatra sun rayu babu addini kuma Allah bai aiko da manzo sun kane tashi ba to sai bin ba sai ce duk wanda yake rayuwa a yau musulunci bai je mishi ba shi ma hukuncin shi kenan sai yake cewa وقد جاء في الاحاديث الصحيحه حديثي انغانتتو سوزو انهم يفتنون يوم القيامه رتاشن قيامه za musu jarrabawa ne faman najaha minhum dakhala aljanna duk wanda ya ci jarrabawa zai shiga aljanna waman asa dakhala annar haka wanda ya saba kuma sai a shigar da shi wuta to sai ma da ci gaba da magana sai ce faman lam tablughu da'wa mimman yakunu nashafi jahiliyatin ba'iratin anil islam duk wanda musulunci bai je mishi ba ya rayu a cikin wata rayuwa ta jahiliyya ta maguzanci wacce ta yi nesa da musulunci yace kama fi zamanina masalan kamar yadda muke ciki a wannan zamani fi a tarafi amurka a waɗansu sassa na amurka idan ka je saudan amurka waɗannan ƙasashe in ka shiga wasu lunguna akwai wanda Allah bai taɓa jin labarin musulunci ba yanzu kai kana nan ne ka ɗaka kowa ya san musulunci to da iya hankalin ka kenan kamar mutumin da yake makaho ne sai idan shi bude da idan shi bude abin da ya gani kawai shi mai zakara sai ya makance ina fata an gane in yazo ana labarin giwa sai ya ce ta kai zakara girma saboda abin da ya taba gani kenan to sai suka ce iya abin da ka sani kai da shi kake hukunci amma wannan duniyar da take da fadi akwai da dan adam ma bai je wajen bahare ne kuma ko sai dan adam a wurin ina fata an gane su ba su san da kai ba kai ma ba ka san da su ba an yi ta discovery irin waɗannan cikin shekaru mun faɗa kwanaki ko anan ne ko a karatun miyati ne na manta to sai ya ce awu shawatu ifrikiya alba'ida anil islam ko waɗansu lungunan afirka waɗanda suka yi nesa labarin musulunci bai je musu ba sai ya ce awu ma ashbah zalik ko makamantan waɗannan min aljihati allati lam tablughuha alislam ko a waɗansu sassan duniya da labarin musulunci bai je musu ba kamar a Brazil a cikin dajin Amazon a shekarun baya da suka wuce kaɗan an samu mutanen da a duniya sun ɗauka su kaɗai ne ba su san da kowa ba, kamar da a lokacin baban gida ma an samu a Najeriya a nan cikin Adamawa State, bari in dawo cikin ƙasarmu a Adamawa State lokacin mulkin baban gida, an samu waɗanda a duniya ba san ako ne, ba san ɗauka su kaɗai ne, to waɗannan sun rayu, waɗansu sun mutu, ba su san da kowa a duniya ba, to ira musulunci zai je musu? Ina fata an gane. To ire-iren waɗannan haka na a waɗansu sassa a gabacin Europe an samu cikin shekaru kaɗan da suka wuce nan da mulkin Obasanjo, aka gano waɗansu mutanen da ba a san da su ba, in sun ga mutane ma guduwa suke. To shi ne sai malaka ya ce ire-iren waɗannan hukuncinsu hukuncin ashabul fatara wanda Allah bai aika musu da manzo ba. Qala ibn al-Usaymin, Ibn al-Usaymin Allah mishi rahama sai yake cewa fanaqulu fi ha'ula'i humul ladina yadinuna bil kufri wa yarawna annahum tarfun naqidun ma'al islam fa nahnu nahkumu alaihim bi annahum kufar bil zahir. Yace a zahiri mu abun mu hukuncin su hukuncin kafirai ne, sai ba su addinin musulunci. Sai ce to amma na kuma hujja ba ta zo musu ba, ba zo an musu da'awa ba. Yace fa amruhum ila Allah yawmal qiyamah, wannan al'amarin sai na hannun Allah ranar gobe kiyama, kai ba za ka ce musu yan wuta bane ba, dan ba a yanke musu hanzari ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Qala al-Albani, Imam al-Albani sai ya ce law anna qawaman aw unasan balagathum da'awatul islam muharrifatun, wannan shine maganar da kwanaki professor makariyayi akai ta zagi. To ga dalilin maganar shi anan wanda da yawa ba su fahimce shi ba ko ba su yi karatu ba. Ina fata an gane. Idan wani lokaci malami ya yi magana ko kana da sabanin aqida da shi, maganar nashi tana da dalili, ita zaka fara dubawa. Kun fahimci abin da kyau? To maganar da ita dace na maganar da Imam al-Albani zai yi. Imam al-Albani fa ba wani malam al-Albani na wani gari ba. Yasa imamu ake Imam al-Albani, Muhammad ibn Nasir, Muhammad ibn Nasir ibn Nuh al-Albani. Yake cewa law anna qawaman, inda a ce an samu waɗansu mutane aw nasan, duk dai ma'ana ɗaya ne, sai ce balagathum da'awatul islam, saƙon musulunci ya je musu amma muharrifatun, a karkace wanda kai musu shi ma bai san musuluncin ba, a taro a lalace. Kun gano wannan abin da kyau? Sai ce mughayyiratun, an gayyara musuluncin daga hakikanin shi, mubaddila, an baddala musuluncin, an canja, aka je kuma aka ce ku shigo addinin musulunci, shi kenan yayi imani ya musulunci ya mutu a haka. Wanda ya kai mishi shi ma ba kan musuluncin gaskiya yake ba, kila ko dan qur'ani ne. Ina fata an gane, bai dada hadisi ba, da ahlari da qawaidi da iziya da risala da magana jari shi abun shi dubbe ne, kuma a hannun shi musulunta. Kun gane ko? Ko wani ne mai zagin sahabbai ya kai mishi musulunci, ya musulunta a hannun shi, kuma shi bai ƙara ganin wani musulmi ba, ya rike wannan abin ya mutu a kai. Kun fahimci wannan abin da kyau? Bai shigo cikin musulmi ba balle ya san haƙiƙanin musulunci. Sai Imam al-Albani yake cewa wa bi khassatin, musamman ma kana minha muta'alliqan fi usuliha wa fi aqidatiha, aka birkita abin da yake shine tushen musuluncin aqida ne, aka bashi ita a birkice. Yace fa haula in nas, irin waɗannan mutanen, ana awwalu man yaqulu, ni ne farkon wanda zai ce innahum lam tablughuhum ad-da'wa, da'awa bata je musu ba. Ina fata an gane. Shi a fahimta Imam al-Albani maganar ma bata je musu ba gaba daya, musuluncin bai je musu ba, dan ya je ne a karkace nufi da isan da'awa. Musulunci je wa mutum ala safaiha wa bayadiha wa naqaiha, musulunci je a tsaftace yanda Allah ya sauko da shi. Yayi maganganu da yawa, yace wa bitali, a ƙarshe lam taqum hujjatullahi tabaraka wa ta'ala alaihim, irin waɗannan mutanen hujjan Allah kan da ake magana ba ta riske su ba. Intaha, yace ƙarshen magana kenan. Da waɗannan kulasa da nan ƴan uwa, abinda nake so na kai gare shi shine Allah yana da rahama, yana da adalci, ba abinda kake so Allah zai yi ba, wani shi a san shi dole sai an shiga wuta. shine kawai da waɗanda yake so za su je aljanna. Shi kuma Allah ba haka tsarin shi yake ba. Ba gwamnatin Najeriya ba ne. Wallahi ka ce iya ƴan jam'iyyanka ne kawai. Za ka yi abu kaza. Banda ƴan opposition party. Ina fata an gane. To a ka'idan Allah rahaman shi rahama ce wasi'a. Rahama ce mai faɗi. La'alla rahmata rabbi shine ya simha ta'ati ala hasabil isyani fil qisami. Inji mai alburda. Rahaman Allah idan ta zo ta wuce inda kake tsammani. Fatan mu shine Allah ya mana rahama. Mu kanmu ai ba mu san me karshen mu ba. Addu'a muke Allah ya sa mu kyakkyawan karshe. Haka ne ko ba haka ba? To kai ka dage wani ba zai shiga aljanna ba kai ma baka san karshen ka ba. Kaga wannan kuskure ne. Saboda haka fatan mu shine kowa Allah ya mishi rahama ya shiga aljanna. Ba wanda ake so ya shiga wuta sai wanda kaddara ta fadi akan shi. Allah ta'ala ya gyara mu, ya gyara zukatan mu. Ya amsa mana ibadun mu kai sai zamu tafi karatu me Allah yace mallam aya ta 63
wa in akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqu.
Allah ce wa idh akhadna mithaqakum, an koma kan maganar kuma bani Isra'ila ko san dama a cikin maganar su muke wannan ayar sai zanto ta cinye mana wajen sati uku. To Allah ya ce wa idh akhadna mithaqakum. Imam Nasir Sa'di Allah mai rahama a cikin tafsirin shi Taisirul Karimur Rahman fi tafsirin Kalamul Mannan yace ay wadhkuru kutina idh akhadna mithaqakum, lokacin da na riki alƙawari da ku ya ku bani Isra'ila. Al'ahdu tsakil, alƙawari mai ƙarfin gaske, daga ciki wa rafa'na fawqakum tur, muka daga dutse a kanku, muka ce da ku khudhu ma atainakum bi quwwa, ku riki abinda muka baku nan bi quwwatin ay bi jiddin wajtihadi, ku riki shi da gaske. Wasbiru ala awamirillah, ku yi haƙuri akan dokokin Allah da ke ciki. Ina yi bari na bari. Sai Allah ce wadhkuru ma fihi, ku kuma tuna abin da ke cikin shi. Ai ma fi kitabikum, abin da ke cikin attaura, bi an tatluhu, ta ku karanta shi, wa tata'allamuhu, sannan ko ku san shi. Karantawan daban kuma sanin shi ma daban. Ku karanta attaura, ku san abin da ke cikin attaura, kuma ku yi aiki da shi, kuma ku yi haƙuri akan dokokin da ke ciki. La'allakum tattaqun, kalman la'allakum tattaqun. Wasu daga cikin malamai suka ce la'allakum tattaquna dinnan, Imam al-Bukhari a cikin tafsirin shi yake cewa likai tanju min al-halaki fi dunya wal akhirah, dan maranin gobe kiyama. Wasu daga cikin malamai irin Imam al-Tantawi a cikin tafsirin shi yake cewa yace la'allakum tattaquna, yace immal ta'lil, idan aka kawo talil ta'lil sai ma'ana ya zama khudhul kitaba bi jiddin, ku rike wannan littafin na attaura da gaske. Wa'malu bima fihi, ku yi aiki da abin da ke cikin shi. Bi sidqin, da gaskiya. Wa ta'atin, da kuma biyayya. Litattaqu alhalaka, dan ku kubuta daga halaka. Fi ajilatikum, a nan gidan duniya. Wa ajilatikum, da kuma lahira. Kaga larabci kenan. Idan ce ajil bil ayn, ana nufin duniya. Idan ce ajil da alif, ana nufin lahira. Ina fata an gane. To sai yake cewa ko kuma ya zanto wa in malik taraji, sai ya zama ma'anar shi khuzu ma atainakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ai wala tansahu, kar ku manta abin da ke ciki. Wa antum tarjuna, kuna masu sa rai. An takunu min ta'ifatil muttaqina, ku samu shiga cikin gayya ko taron masu takawa. Bi ma'ana Allah na gaya wa su Yahudawa cewa wa idh akhadna mithaqakum, ku cire lokacin da na riki alƙawari da ku. Wa rafa'na fawqakum tur, muka daga dutse akan ku. Abin da ya faru shine kalman at-tur ana nufin dutse, haka wasu malamai suka ce. Amma Imam al-Qurtubi yake cewa at-tur, waɗansu malamai sun ce shine sunan dutsen nan dai da Allah ya magana da Annabi Musa, wanda Allah ce wa tur wa kitabun mastur, ya kuma ce wa tini wa zaitun wa urisini to wannan dutsen da shi Allah ke magana ana wasu malami ka ce in an ce al-qur suna ne na kowane irin dutse wasu malami ka ce al-qur shine dutsen da yake fidda tsiro akan shi kake ce wa al-qur amma duk dutsen da yake falalan dutse ne tsiro bai fita akan shi sunan shi al-jabal ba za a kira shi da al-qur ba to yahudawa Allah ya daga dutse kamar a ce dutsen da ke gabar da gari din nan Allah ya cicciko dutsen ya dauko shi kuna filin Allah kuna zaune a kawo shi kanku a ce ko kun imani ko a sauke dutsen nan a kanku abin da aka musu kenan ba sau rashin mutuncin nasu yayi yawa sai aka dauko wannan dutsen na tsuwo ko kuma aka dauko kowane irin dutse mai girman gaske aka dora shi a kansu aka ce ko kun imani ko mu sauke shi a kanku ku yi alƙawari za ku rike a taura za ku yi aiki da abin da ke ciki za ku yi kaza za ku yi kaza shi ne suka ce wa Allah sun yadda yahudawa an gane ko suka ce wa Allah sun amince to shi ne imam al-qurtubi sai ya ce wa hadha huwa al-maqsud min al-kitabi wannan abin da aka gaya wa yahudawa ta ga littafi ku rike ku karanta shi ku fahimce shi ku yi aiki da abin da ke ciki ku yi da'a ku yi kaza shi ake nufi da kowanne irin littafi sai ce al'amalu bi muktabaha ai aiki da abin da littafin yake kunshe da shi na umarni da hani la tilawatiha bil lisan ba kawai a karanta shi da harshe ba ina fata an gane yace ba tsantsan karatu ake bukata ba aiki da abin da aka karanta to a karkashin wannan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayar malamai daiwa imam ahmad ibn hanbal ya fidda wannan hadisi a cikin musnad hadisi na 11392 a cikin musnad haka imam an-nasa'i ne a sunan ya kawo shi hadisi na 3106 a cikin sunan din shi haka ibn abi shayba a cikin al-musannaf hadisi na 19509 duk waɗannan malamai sun kawo wannan hadisin haka imam al-baihaqi a cikin sha'abul iman shi ma hadisi na 2047 to wannan hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda kada yace kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi yace ana akhbirukum bi khairin nas shin bazan ba ku labarin mafi alkhairin mutane ba yace ga sahabbai wa sharrin nas bazan ba ku labarin mafi sharri a cikin mutane ba sahabbai suka bude kunnuwansu kowa na son jin wane ne mafi alkhairin mutane wane ne mafi sharrin mutane kan sai annabi ce inna min khairin nas ai mafi alkhairi a cikin mutane rajulan shine wani mutum amila fi sabilillahi wanda ya aiki dan Allah ya aiki a tafarkin Allah ala zahari farasihi au ala zahari ba'irihi au ala qadamaihi imma akan raqumin shi ko akan dokin shi ko akan ainihin kafofuwan shi ya kai ya kawo dan daga cewa ya nemi lada a wurin Allah hatta ya'tihi al-maut har mutuwa ta zo mishi yana kan bin Allah to irin wannan shine mafi alkhairin mutane bi ma'ana wanda ya rayuwa wajen bin Allah bai bari duniya ta rode shi ba bai shirka ba bai bid'a ba bai aikata kaba'ira ba yana iyakar iyawan shi wajen bin Allah inda ya kuskure ya nemi gafaran Allah a matsayin shi na dan adam ya gyara tsakanin shi da Allah ya gyara mu'amala tsakanin shi da bayin Allah bai zalunci mutane ba bai zalunci dabbobi ba bai zalunci kowa ba yana iyakar iyawan shi to sai annabi ya ce wannan har mutuwa ta same shi a haka shine mafi alkhairi cikin mutane ya ce wa inna min sharrin nas rajulan mafi sharri ko a cikin mutane shine wani mutum fajiran gashi mutumin banza fajiri mai sabon Allah mara mutunci jari'an amma ga karfin hali ya karo kitabun Allah kuma yana karanta littafin Allah wannan karfin hali ne ai yana sabon Allah kuma yana karanta Qur'ani annabi ya ce wannan akwai karfin hali kun gane ma'anar magana wato bai jin tsoron abin da yake karantawa ana yi bazan yi ba bari bazan bari ba ya karanta kuma ya aikata. To annabi ya kira shi da mai karfin hali sai ya ce to wannan shine mafi sharri a cikin mutane. Yace wannan Qur'anin bai hana shi sabon Allah ba. Wani hadisi da ban Imam Ahmad ibn Hanbal ya kawo shi a cikin Musnad da Imam Tabarani da Imam Hakim hadisi ne ingantacce daga Abdullah ibn Mas'ud kana yace قال عليه الصلاه والسلام yace ma'aikin Allah yace ikra'il qur'ana yace ka karanta qur'ani mana haka matukar qur'anin yana hana ka abu kun gane ma'anar magana ka karanta shi matukar qur'anin zai hana ka sai yace fa illam yanhaka in qur'ani ba zai hana ka ba falasta taqra'uhu to ba karanta shi kake ba kun gane wannan abin da kyau to sai yace alƙawarin da Allah ya yi da Yahudawa nasbi at-taura karka dauka da su ka daki kai ma wannan yana kanka a matsayin ka na mai Qur'ani ina fata an gane abin da suka aikata na kin bin at-taura da sabawa at-taura kai ma zai sauka kan kai in ka sabawa Qur'ani kar a karanta abu ka dauka ba da kai ake ba ai da Yahudawa ake to sai Allah yake cewa wannan alƙawarin da ya da su sun dauka amma me ya faru ana ramma wa iz akhazna
summa summa tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin
sai Allah ce summa tawallaytum min ba'di dhalik sannan kuka juya da baya bayan kun dauki alƙawari bayan kun yi wa Allah alƙawari zamu bi at-taura zamu karanta zamu yi da'a zamu yi kaza summa tawallaytu sannan sai ku juya baya Allah ce falala fadlullahi in banda falalan Allah akan ku wa rahmatuhu da rahamashi la kuntum min al-khasirin da kun kasance daga cikin hasararu ranar gobe kiyama Allah ya musu ainihin falala ya musu rahama ya karbi tuban su ya gafarta musu to sai malamai suka je karkashin wannan idan ka duba amana suka dauka tsakanin su da Allah na alƙawari suka saba Allah ya kushe su daga cikin su waɗanda ya musu falala kuma da rahama suka tuba ya kuma karbi tuban su da ba dan wannan rahamar ba da ba dan wannan falalan ba da sun kasance daga cikin hasararu wannan ke nuna maka girman amana ke sa Allah ya dinga maimaita alƙawari tsakanin shi da Yahudawa a wurare da yawa cikin Al-Qur'ani mai girma ayoyi daban-daban musamman cikin suratul baqara a wurare har kusan guda uku wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum
wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
يَسَاكِتُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
أشكم بقركم إساك الميت وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ
نَقِيبًا
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
حديث يا تبتر daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga Anas bin Malik Allah kara masa yadda a cikin ruwayin Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad Anas yace ma khadabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala zai wahala annabi ya huduba ya mana wa'azi ko nasiha ba tare da ya ce la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu babu imani ga duk wanda bashi da amana babu addini ga wanda bashi da alƙawari sai ka dora wannan aske ne ka kalli rayuwar mu a yau la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda bashi da amana yau sai muka ce wa ba za a yi siyasa ba sai aka iya cin amana sai ka iya munafunci sai ka iya gulma sai ka iya yaudara har ma rukuni take da shi ba ga ya maka ina fata an gane wannan mentality na irin namu dazu wani muna magana da shi daga wata kasa yake ce mini ku hakuri maganan ba dadi yayin da na dan jona ba are na nima yace shi fa bai ga marasa hankali a duniya irin mutane biyu ba nace su waye ce da yan arewacin Najeriya da yan huti da tusi na Rwanda wanda suka ta kashe junansu yace ka dubi rayuwar yan arewa yace zaka ce sun fi kowa rashin hankali a duniya maganan babu dadi amma dole mu kai kanmu gaskiya cin amana mun kware a kai rashin alƙawari da zamba da hasada da mugunta da bakin ciki kuma mu ya rufa to ya za mu ci gaba haka in kai mu'amala da mutum 18 sai sun baka mamaki ko tara amma mun zauna kullum muna zagin yan siyasa azzalumai munafukai sun yi zalunci mu ma azzalumai ne mu talakawa rayuwar da muke tsakaninmu da juna a cikin anguwa ko sabon dinki kai wani kamar zai mutu kai sabon dinki ba wallahi bakin ciki kamar zai mutu balle kai sabuwar mota sai ya fara bin bokaye wallahi sai ina fata an gane ƙarya rashin gaskiya wannan in ba mun jara ba dan Allah kiyaye mu shiga cikin wannan hadisi alƙawari in kai alƙawari da mutum 19 ya sun disappointed ɗinka la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu sayyidina ali bin abi talib Allah ta'ala ya kara masa yadda kamar yadda ɗaya daga cikin mus'ab bin sa'd yake cewa yace sayyidina ali ya faɗi wadansu abubuwa yace asaba fihinna yace qala kalimatin asaba fihinna ya faɗi wadansu kalmomi kuma ya dace a cikin waɗannan kalmomin na farko imamu ali yake cewa haqqu 'alal imam yana magana akan shugabanni yace haƙƙi ne akan shugaba ko shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko sanata ne ko chairman na ƙaramar hukuma ne ko kansilan unguwa ne shugaban kasuwa ne shugaban makaranta ne shugaban masallaci ne ina fata an gane shugaban yan acaba ne shugaban yan keke nafi shugaban yan kiyakiya duk shugabancin da kai sunanka shugaba ko shugabancin gidanka ma sunanka shugaba sai ce to haƙƙi ne akan shugaba an yahkuma bima anzalallah ya hukunci da abin da Allah ya saukar kai hukunci na adalci cikin duk abin da zaka yi na shugabanci sai ya ce abu na biyu wa an yu adiyal amana ya tabbatar da ya sauke amanar da ke kan shi duk shugabancin da aka baka ka rike amana kuma ka sauke wannan amanar da aka baka sai ya ce wa idza fa'ala zalik idan ya aikata haka shi shugaban yayi adalci yayi amana yayi hukunci bisa adalci yace haqqun 'alan nasi an yasma'u wajibi ne akan mutane ko su ji shi in yi magana su saurare shi wa an yuti'u kuma su mishda ina fata an gane yasa mallam Albani Zari Allah mishi rahama yace in ana karanto hadisan bin shugaban yace wani shugaban ne ake nufi ban gane ko kun gane maganar shi ba amma dai abin da muke cewa shine kowa ya abin da zai iya wani hadisi annabi ya ce ku ku sauke haƙin Allah da kanku inda aka zalunce ku ku nemi auren Allah ina fata an gane to sai yake cewa idan suka yi haka wajibi ne ku musu da'a wajibi ne ku musu biyayya Allah subhanahu wa ta'ala ya ko na to karkashin wannan ƴan uwa masu girma a matsayin mu na musulmai mu sani kowa Allah zai tambaye shi kan amanan da ya bashi amanan iyalinka amana ne amanan ƴaƴanka amanan makwabtanka na kasuwa na unguwa na wurin aiki amanan waɗanda kake mu'amala da su amanan dabbobi ma in kana kiwon dabbobi amana ne Allah sai ya tambaye ka wata raƙuma an zalunce ta kuma ta kawo ƙara wurin annabi alaihi salatu zai ce ka ji tsoron Allah a cikin wannan raƙumin yake ga mai raƙuma an gane ko to kowa ya rike amanan da Allah ya dora mishi yayi aiki gurgudan iyawan shi da wannan sai Allah ya mana albarka a nan duniya ya mana albarka kuma ranar gobe kiyama ina ganin ya kamata mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa dalilin Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am